Masu sauraronmu, assalamu alaikum, kuma barkanku da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar kullum, ga shimfiɗar shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa.
Janar Buhari ya samu Professor Osibanjo a matsayin wanda zai yi masa mataimaki a takarar 2015 daga Inuwar Adawa ta APC.
Shugabannin jam'iyya ke wakiltar sauran 'yan jam'iyya.
A yayin da kotun soja a Najeriya ta yanke wa sojoji 54 hukuncin kisa don bore a fagen daga, hukumar tsaron DSS ta wanke Alimadu Sharif daga zargin ɗaukar nauyin Boko Haram. Sharif ya ce dama kazafi ɗan Australia Stephen Davis ya yi masa.
Na taba ga 'yan jarida wannan abun duka daga Maiduguri ne suka shirya, amma in Allah yana nan gaskiyar nan za ta fito.
Ministar kudin Gozin Wala ta gabatar da kasafin kudin baɗi gaban majalisa da yake naira triliyan 4.4 trillion. Wannan na zuwa ne a yayin da farashin gangan mai ke samun koma baya kasuwar duniya. Ana tsakiyar ta'aziyar matashi Jamilu Garba noma da 'yan fashi suka kashe a Kado Abuja. Gefe guda jama'a na fama da yajin aikin ma'aikatan man fetur Fengasan da Nupen da ya cilla litar mai a bakar kasuwa naira 250 daga naira 97. Nasiru Adamu Ali, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, yanzu za mu kaɗa zauren mu na tattaunawa, kuma kamar yadda kuka sani mun sake komawa Jaskwata yamma da Bauchi, inda wakiliyarmu Zainab Babaji kan jagoranci bitar ci gaban da aka samu wajen sulhu tsakanin Fulani makiyaya da manoma a jihar. Yau Zainab za ta ɗora ne daga inda wakilin Fulani Alhaji Bello Abdullahi Badejo ke ci gaba da bayani.
Muna iyakacin ƙoƙarinmu, amma duk iyakacin ƙoƙarinmu akwai iyaka. Duk irin sarki ko dama sarki zai yi ƙoƙari, akwai inda sarki zai kasa. Amma gwamnati ita ce haƙƙin al'amarin ya rataya a wuyanta. Idan gwamnati tana so rigingimun nan gaba ɗayansu su tsaya a lokaci guda, in aka sa musu a gabanni suka mara ma gwamnati baya, rigingimun za su iya tsayawa. Amma idan gwamnati ta tsaya tana kame-kame, menene kame-kame? Sai a ɗauko wanda ba masu gaban biron ba, ko kuma wanda ma biron suke gaba da shi daga cikin biron ɗin, a ce shi ya zo a zo a zauna a yi zaman lafiya. A jiya nemo wani wanda Fulani ba su taɓa sanin wannan mutumin ba, ko kuma Fulani ba su yarda da shi ba, a ce a zo a kawo shi a zauna. Kin ga ba a nemo hanyar zaman lafiya ba. Amma in har ana so a yi irin wannan abubuwan domin abubuwan na su magance, wallahi wata ran dole sai an nemo biron wanda baya jin Hausa, sai an nemo biron wanda baya jin Turanci, sai an kawo Bafulatani wanda wannan Bafulatani bai san komai ba in ba sanunsa ba. Idan aka fara jakulo irin waɗannan mutanen ana sa su a jikin gwamnati, jawo su, to za a iya jin wasu matsaloli ko kuma za a iya fahimta ma ainihi me ke damun su. Amma a nawa fahimta dai a yanzu, a duk al'amuran akwai rudani ciki, babu wanda zai iya baki tabbacin ainihi abin da yake faruwa. To birom suna gudu, Fulani suna gudu, yace yanzu an sata sanu birom kusan 700 da wani abu, Fulani an sata sanu kai a wannan ma satin Fulani suna kuka an sata saniya 500. To dan Allah waye suke sata wannan sanu? Kin gani ya kamata a duba da kyau, wanda kuma za kamata su duba nan hukumomi suna nan, wanda za su hada da birom din da Fulani a hada a zama abu daya, a bincika wannan al'amarin a fahimci ma me yake faruwa kuma ina ne za a fiskanta. Amma har in ba wai an dauki irin wannan ƙwararren matakai ba, don ni na tabbatar a duk inda ake rigingimuna wallahi zaki ga al'umomi zaki gani akwai inda suke da fahimtan juna, suna zaman lafiya a sakankanin su. To me yasa ɗaya bangaren ake kuka? To a bincika wannan abubuwan ana fahimta.
To Mr. Dalio, bari da wurin ka, akwai wani abin lura kuma na cewa kamar yanda yayi magana, gwamnati tana da haƙƙin sasanta jama'a ko kuma a samu zaman lafiya. Kai menene ra'ayinka?
Maganan da yayi daidai ne. Rayukan jama'a da kiwon amin a gan cewa jama'a ana zaman lafiya na hannun gwamnati ne, don M na gwamnati kenan. Amma abinda yana bamu mamaki, gwamnati sun tura STF sojoji a kowane koye a koyukanmu gabaki daya. Mu a yanzu haka ba mu ga amfani su ba, saboda a lokaci da yawa da ana kashe-kashe nan, akwai wanda ba su mutu ba amma an doka kamar su mutu, sun gan sojoji kiri-kiri suna kashe mutanenmu. an su ne ya kamata an tura su don su lura da lafiyarmu a gan cewa an sasanta wayan abubuwa amma abun yana ba mu mamaki sai dai ina godiya ma wasu NGOs kaman kungiyoyi masu zama kansu kaman Search for Common Grounds da su Humanitarian Center for Humanitarian Dialogue sun hada mu kanmu da su Fulani da Hausawa da Jarawa da Anaguta muna kan zama don mu yi zama lafiya a yi dialogue sakaninmu a duba mene ke sakaninmu don a samu a magance kagan irin wannan shi ne ya fi kyau amma sojoji da ya kamata da abin da suna ta yi kenan sai abin yana ba mu mamaki a lokaci da yawa sai a gan ID card nasu ya fadi a gan su ne suna hada kai da wani mun tambaye Fulani sai su ce ba Fulani bane ba nanan bane to daga ina ne suna fito abin yana ba mu mamaki so gaskiya ya kamata gwamnati su duba imma da sun samu su reorganizing the whole security din a cire su kabaki da a kamuna police
To yayi batun rashin amfanin sojoji ko kuma dai sojoji ba sa tabuka abin da ya kamata su aikata ganin ka Alhaji Badejo me zaka ce
to ai wato fa duk abin da aka ce wato bara a bisa da laluma ba sai dai wai bakin bindiga ta yi maganin fitina wannan ƙarya ce a duk inda za a yi wannan gaskiya ai ko gwamnatin kankanta ma ya kamata ta sake nazari ko kuma masu ba gwamnatin shawara su sake shawara kwarai da gaske idan kika lura sojoji suna ko ina ba zan ce ba su da amfani ba to amma in har akwai amfanin su ma kadan ne kusan ma in ce ba sa taimakawa menene da ba sa taimakawa yau tunda aka fara rigima a Plato an dauki shekaru da yawa kuma akwai sojoji ya kamata da su magance abin in dai har su ne za su magance wannan al'amarin to ba su ne za su magance wannan al'amarin ba mutane al'ummomin wanda rikici ke sakankanin su sune za su sasanta abun su da hatare da haɗin kai ainihi haƙin gwamnati ne ta jakulo waɗannan mutanen ya za a yi a zauna lafiya wallahi in tabbatar fada miki kamar yanzu misali a yau in za a iya samun birom guda uku wanda ake suke so a zauna lafiya a samu Fulani guda uku wanda suke so a zauna lafiya ba wai su yi abun domin wata manufa ba ta siyasa ko kuma ta son rai ko kuma ta son wani abun duniya to wallahi za a zauna lafiya sojojin nan idan kika duba wani wuri Fulani suna kukansu birom suna kukansu sauran al'ummomi suna kukansu to dan Allah waye ne wanda yake abin nan nasu kin gani kusan ya zamanto wato ba wai su suna taimakawa don a zauna lafiya ba kaman bayanan da yayi yanzu manyan maganganun da yayi wani gurin ma za a ga ID card din su ya fadi har an samu an tsinci ID card da sauransu wasu mutane an harbe su to kin ga irin wannan nifa nawa gani wallahi amma tattara sojoji su koma barikokin su in dai sakanin rigima na makiyaya da manoma ne abin da yasa na faɗa haka misali aje na kwana-kwanan nan rigingimin da ake ta yi a jihar Benin da akwai lokacin da aka janye sojoji ma gaba ɗaya tunda abubuwan suna nan suna ta yawo a cikin wasu guraren zai ga ana ta zargin al'amuran dai akwai soja Fulani su yi kuka duk ko ina dai ana ta kukan wannan soja din nan to abun sojoji sai in rigima ta tashi wanda wa'annan sun fito da makamai wa'annan sun fito da makamai ne nake daukawa ake abin nan so a karamin nawa fa intafa ban san yanayin tsarin aikin soja ba yan sanda aikin su bincike ne to ma kafin ma aje ga yan sanda ai akwai wasu hukumomi wanda suke kafin ma abu ya faru ya kamata suna da haƙi su bincika su fahimci cewa biron suna shiri fa za su kawo ta'addanci kaza wuri kaza a lokaci kaza sun samu labari fulani fa suna nan za su kawo fitina wuri kaza a lokaci kaza to har in hukumomi ba su da iko ko kuma ayyukan su ba zai iya ba su dama har su fahimto wannan irin wannan al'amarin ba to akwai sauran aiki fa akwai sauran tsari a Najeriya a bangaren hukumomi domin ba wai sai rigiman ya tashi aje a kawo masu karfin bindiga ba wato soja aje a kawo su yi maganin abin ba kafin abin ya faru ina hukumomi loka ina ne ake zama a shirye wannan al'amuran kuma a kori mutane su koma bangare daya damuwa ne dole a cha kudi guri guda a zauna wai a ce misali yanzu dalilin da yasa nake wannan magana a ce yanzu ta a koma fulani a kori fulani gaba ɗaya su koma barikin ladi to idan aka kore su gaba ɗaya suka koma ta bangare ɗaya aka kori biron suka koma tarium to ya za a yi a fahimci juna an ƙara ba wai an taimaka bane an ƙara kawo zaman doya da manja ne ya kamata ko babu komai a rika wannan cuɗanya ta da wanda ake ta yi nan ne gwamnati za ta fahimci in wannan suna shirin wani abu za a iya sani in biron suna shirin wani abu za a iya sani amma kawai an cakuɗa al'amura kai ba a taimakawa a gaskiya a duk bisa tsarin da ake ɗaukawa ya kamata a sake tsari ko kuma ma mu wanda abubuwan suke shafa biron gaba ɗaya ya kamata mu zauna mu ya mu zauna mu fito da namu tsari in gwamnati za ta taimake mu ta taimake mu
Lallai fa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawa.
Na gaba be Allah sanai kin na gaba ke Allah da sare kin da babiyaya har abada ba ka inda aje
to da wannan waka ta shawarar a ranka sauraron dattawa muka zo babun sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa Yau dattawan da za su sake yi wa ƴan arewacin Najeriya jawabai sune wani shugaban kungiyar Kristan Najeriya Shiyar Arewa Reverend Dr. Musa Dada dake muna jihar Niger da kuma Sheikh Yusuf Samburiga cikun dake garin Kaduna da farko dai ga Reverend Musa Dada
sunana Reverend Dr. Musa S. Dada ne pastor ne na aiki tare da Baptist a wata ecclesia mai suna Tawaliu Baptist Church Dutan kura mina ne kuma wato mai kujera ne na Christian Association na Niger State sannan kuma da taimakon ubangiji ne kuma mai taimakon mai kujera wato Archbishop Peter Jato wanda shine chairman na Christochi na Arewa wato jihohi guda 19 so ni na madama mai taimakon sa ina godiya ga Allah domin samu wannan zarafi in yi magana in yi kira ga yan arewa abin bakin ciki ne abin damuwa abin da ke faruwa yanzu a arewa a da ba wani wurin da ke da dadin zama wanda zaka kwanta yi barci idanunka a rufe sai arewa ba inda ake karban baki a zauna tare a biya bukata a ci abinci tare sai arewa Arewa in ana magana akan kaunan juna a da sai arewa kowane yare ne kai kowane addini ne kai to a da wannan ba shine ya zama abin damuwa ba saboda haka nan a lokacin can muna murna muna farin ciki kuma har ma waɗansu daga kudu suna gudu suna zuwa arewa domin su yi sana'o'i domin a nan ne akwai zaman lafiya akwai kauna to a kwana a tashi sai ga mun tar da kanmu a wani hali wanda bai zama da taimako ba ko kadan domin wannan ina yin kira ne yan arewa mu koma ga matsayin mu na da, mu rungume junan mu, mu kaunaci junan mu, mu taimake junan mu. Addini na Allah ne, ba ana yi addini domin wani ba, balle ka ce yadda nake so ka yi shine zaka yi ba. Duka mu muna yi ne domin muna da begen cewa ran da mun bar wannan duniyan mu samu wato rabo na zama a wurin Ubangiji mahaliccin mu. Domin wannan ashe in haka ne, sannan shi wannan Allah mai kauna mai jinkai mai alheri, ashe bai kamata mu dauke sunansa sannan muna zuwa muna kisa da shi ba, muna zuwa muna kashe-kashe, muna barna dukiya na mutane, ba abinda Allah yake so ba kenan. Ni yadda na san Allah, wato Allah mai kauna ne, Allah mai jinkai ne, Allah mai alheri ne, Allah wato shi wani wato mai biyan bukata ne. To don haka nan idan muna cewa mu masu bin sa ne, to ai ya kamata a samu wannan irin halaye a cikin mu. Akwai wani abin da yi maka wanda ya bata maka zuciya, ka doka ka ce ta yanzu bindiga zan yi amfani da shi in rama, ko kuwa zan yi amfani da bomb in lalatar da dukiya mutane in kakashe mutane. To ina cewa in dai kana cewa kana bin Allah nan, to Allah abin da yake bukata shine ka yi hakuri ka samu zuciya na gafartawa.
Shi ma Sheikh Yusuf Sambarga cikin ya ce sai fa da zaman lafiya yankin arewacin Najeriya zai iya saki farfadowa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hausawa na karin magana suna cewa zaman lafiya ya fi zama dan sarki. To ba ya ma fi zama dan sarkin, ba ya ma fi zama sarkin. Sannan akwai wani abun da dole ne duk yanda mai wa'azi zai kare bai taba kowa ba, to dole sai an faɗi gaskiya. Ai muna sane da cewa wannan fitinar da wannan musibar da aka kawo mana kasan mu ta zama halin da take ciki a yau, asalinta abin da ya haifar da ita rashin adalci ne, shine hakikalin abin da ya jawo mana wannan. A yau an wayi gari makarantun talakawa daban, makarantun ƴaƴan masu mulki daban, asibitin talakawa daban, asibitin ƴaƴan masu mulki daban, komai an bambanta. Ya zamu ke samun zaman lafiya a cikin ƙasar nan? Suna ganin yanda addici da ba sauran ƙasashe na duniya, amma mu a yau hatta da wutar lantarki a ƙasar nan an kasa kammala ta, kamfanonin ƙasar nan gaba ɗaya duk sun mutu. Yau ka shiga Kano ka ga ainihin inda kamfanoni suka zama gawawwaki, ka zo Kaduna ka ga inda kamfanoni suka zama gawawwaki, ka je Sokoto ka ga inda kamfanoni suka zama gawawwaki. ƴaƴan al'umma suna ta ƙare karatu, babu inda za su je su yi aiki. Me zai sa ba za a samu matsaloli a ƙasa ba? Prostration dole ya samu yara. Kuma yaro ba yi da sana'a, ba yi da ilimi, ya tashi gari ya waye, babu inda zai je. Kuma yana bukatar riga, yana bukatar takalmi da wando da abinci. Ko an gurɓata demarcation state, kiri-kiri ana bi ana rufi. Gaba ɗaya an gurguntar da harkar kasuwancin Kano. Jihar Kaduna an shigo da matsaloli. Plato a yanda take, roƙon a ce shugabannin mu da ke yi ba, gabanin malaman addinin mutitattu, a zo a haɗu a zauna, a zauna a tattauna. Wajibi ne shugabannin mu su farka da gaggawa a kira taro na gaggawa, wanda wannan taron za a zo a zauna a nemi manyan malamai na addini da dattijai a zauna da su, a nemi ainihin tsofaffin shugabannin ƙasarmu da ministocinmu tsofaffi da ambassadors namu da tsofaffin gwamnoninmu na ɓangarorin nan duka biyu, musulmi da kirista. Wannan shi ne jawabina, ina muku fatan alkhairi da mu baki ɗaya.
To da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan karan. Sai kuma sati mai zuwa, a kasance lafiya.